sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 5 ga watan Agusta shekara ta 2021, wadda kuma ta yi daidai da karfe 1 na tsakar dare agogon gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalandan ɗan ƙasar a Afghanistan. Hukumomin Amurka sun gano ɗan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon da aka cakawa a wuƙa har ya mutu kwana ɗaya bayan da suka fara bincike a kan mutumin da suka ce ya kai masa haram.
Labaran da muke tafi da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji shin wai gwamnatin tarayyar Najeriya za ta mika Abba Kyari ga gwamnatin Amurka?
Amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na Abba Kyari ya wajaba Najeriya ta mika shi ba, a'a.
Sabuwar kungiya da al'ummar arewa ta tsakiyar Najeriya suka kafa, kowane tasiri za ta yi?
Kar mu yadda dai waɗansu daga waɗansu yanki su shiga wannan ƙungiyar, kuma su raba kanmu, kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakaninmu a arewa.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin shirye-shiryen namu. Kamar kowace rana irin ta yau kuma, muna tafe da shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. Sabbin alƙaliman cibiyar ta CDC na makon ƙarshen watan Yuli sun nuna nau'in Delta, ciki har da wasu nau'ikan dukansu da aka bayyana a matsayin na damuwa, sun kai kashi 93 cikin 100 na dukkan alƙaliman da aka samu a Amurka a makonni biyu na ƙarshen watan Yuli. Nau'in cutar ya fi yawa a wasu yankunan Amurka. A jihohin yamma ta tsakiyar ƙasar, ciki har da Kansas, Missouri, Nebraska, nau'in Delta ya fi kashi 98 cikin 100 a wuraren. An samu fiye da kashi 95 cikin 100 na nau'in Delta a kan sauran nau'ika a yankunan North Dakota, South Dakota, Colorado, Montana, Utah da Wyoming. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abinda ta kira katsalandan Amurkar a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula a Afghanistan da ke da wata alaka da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni, waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaƙa su kai masa hari. A ranar Litinin, Amurka ta sanar da wani shiri da zai ba dubban 'yan Afghanistan masu aikin tafinta da fassara tare da iyalansu damar komawa Amurka da zama a matsayin 'yan gudun hijira. Nan da 'yan makonni, dakarun Amurka da na NATO za su kammala aikinsu a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya da yaƙi ya ɗaiɗaita bayan shekaru 20. Ko da yake janye dakarun ya janyo ƙaruwar tashin hankalin mayaƙa yayin da 'yan Taliban suka mamaye gundumomin gwamnati da yawa. Ƙungiyar mayaƙan ta sake yin alƙawarin ba za ta taɓa 'yan Afghanistan ɗin ba, biyo bayan kawo ƙarshen mamayar da Amurka ta yi a ƙasar. Hukumomin Amurka sun gano dan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuka har ya mutu a wata tashar bus da ke wajen ginin ma'aikatar. Kwana daya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin. Cibiyar kare jami'an Pentagon ta ce dan sandan sunansa George Gonzalez, dan asalin New York ne kuma tsohon sojan Amurka da ya yi aiki a Iran kafin ya shiga aikin dan sanda shekaru uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun gano cewa Austin William Lance, dan shekara 27 daga jihar Georgia, shine ya kai masa harin. Ofishin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ke Washington ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Lance ya sauka ne daga wata motar bus a wata tashar tsayawa a Pentagon da ke Arlington a jihar Virginia, kuma nan take ba tare da wani ya takale shi ba ya kai wa jami'in dan sanda George Gonzalez hari da wuka, inda ya yi masa rauni sosai. Sanarwar ta kara da cewa Gonzalez da Lance sun yi gwagwarmaya, inda Lance ya cakawa Gonzalez wuka, daga nan kuma ya harba kansa da bindigar aikin Gonzalez.
Ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. A daidai lokacin da ake cece kuce kan makomar mika hukumar FBI ta Amurka, jami'in 'yan sandan Najeriya Abba Kyari, wanda ake zarginsa da karɓar abun goro, ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya tabbatar da cewar akwai yarjejeniyar mika waɗanda ake zargi tsakanin Najeriya da Amurka, har ma da sauran ƙasashe da ake da kyakkyawar dangantaka, idan buƙatar hakan ta taso. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya ji ta bakin ministan shari'a ko wani shiri gwamnatin ke yi a wata tattaunawa ta musamman.
Akwai yarjejeniya tsakanin Najeriya da Amerika ta ɗaukan mutum daga Najeriya zuwa Amerika, ma akwai tsari, kuma tsarin shi ne a ita ƙasar da abin ya shafa za ta rubuta bukata ta hanyar Foreign Affairs sanar da wannan bukatar. Ita kuma Foreign Affairs ta sanar da Ministry of Justice, wadda ita ke da tsari ko kuma ɓangare hukumance wanda zai nemi gabatar da bukata a gaban kotu na ainihin neman kotu ta bada dama a ɗauki mutum aje da shi Amerika domin ansa tambayoyi.
Amma idan bukatar ta zo kuma ta cika ka'idoji na yarjejeniya tsakanin Najeriya da Amurka, Najeriya za ta amince da wannan bukatar ta mika Amurkawa Abba Kyari?
Ai, amincewa ko rashin amincewa al'amura ne da kewan zuwa kan tsari na shari'a, saboda ka baka iya shi ma mu'amala alwashi, domin mu'amala ce wadda su ɗaya ta kotu kansa tana da haƙƙin dibawa, kuma idan aka gabatar da buƙatar ta diba ai suke da haƙƙin yanke hukuncin cewa a sharuɗa sun tabbata ko ba su tabbata ba, saboda ka ba mu'amala ba ce da za ka yanke ma hukunci kamin gabatar da buƙatun da kuma ainihin gabatar da bayanai da ke da nasaba da buƙatar.
To, ko da an cika ƙa'idoji, wasu 'yan Najeriya suna ganin kamar Najeriya ta wulaƙanta kanta ne ko ta zabar da ikonta na cingacin kai idan ta miƙa ɗan ƙasarta a yi mashi hukunci a wata ƙasa, musamman ƙasar Amurka.
A'a, ba haka tsarin yake ba. Duk wanda aikata laifi in ba Amerika in ya aikata laifi a Najeriya ya arce zuwa Amerika, muna da fahimta tsakaninmu na muni da a kawo shi domin ya gurfana a gaban kotu ta fuska aikata laifi. Mu ma kanmu idan ɗan Najeriya ya je Amerika aikata laifi ko kuma aikata laifin da ke da nasaba da doka Amerika ta fuska sabata, gaskiya al'amari shi ne Amerika tana gabatar da bukata na neman ainihin cewa ya gurfana a gaban kotu ta bisa la'akari da zargi na aikata laifi, kuma ga al'ada haka din ta kasance tana wanzuwa, saboda ka ba mu'amala ba ce ta ainihin zubar da mutunci, a'a, mu'amala ce ta ɗan Najeriya ya aikata laifi ko bai aikata ba. Idan akwai alamu masu ƙwari na aikata laifi, to tsakankanin Najeriya da Amerika akwai yarjejeniya, haka Najeriya da ƙasar Larabawa ta United Arab Emirates ta makamantan su, to akwai fahimta ta ƙasa da ƙasa cewa ana iya hannunta mutum. Amma dai ba ina cewa ainihin a cikin yanayi na Abba Kyari ya wajaba Najeriya ta mika shi ba, a'a, ya ta'allaka ga ainihin ɗa'a ga dokoki na Najeriya da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa, kamar yadda al'ada ta sharɗanta, wanda yake ba na iya yanke wannan hukunci ba tare da nagartakar na buƙatar ba, ba tare da an bi bahasi ba, ba tare da kuma an ba kotu dama na bin bahasi ba kamar yadda al'ada ta zo da shi.
Ministan Shari'a kenan Abubakar Malami. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, dabban iyalai da waɗanda wata fashewa ta shafa a ƙasar Lebanon suka taru cikin yanayin jimami don tunawa da mummunan lamarin da ya faru a birnin Beirut shekara ɗaya da ta wuce, inda suka yi shiru na 'yan mintoci tare da yin addu'o'i a wajen da fashewar ta auku. A kusa da wurin kuma, masu zanga-zanga sun yi ta jifa da duwatsu da ababen fashewa, sun kuma yi arangama da jami'an tsaro a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar, bayan da suka zargi 'yan majalisar da daƙile yin bincike akan fashewar ta hanyar hana ɗaga rigar kariyar manyan 'yan siyasa da ake zargi da hannu wajen yin sakacin da ya kai ga fashewar. 'Yan sanda sun mai da martani ta hanyar fesawa masu zanga-zangar ruwa da kuma barkonan tsohuwa. Zagayowar ranar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar koma bayan tattalin arziki da ba a ga irinsa ba a baya, da kuma rikicin siyasa da ya sa ƙasar ta kasa samun ci gaba wajen gudanar da harkokin gwamnati cikin shekara ɗaya. Fashewar dai ta yi sanadiyar kisan akalla mutane 214 a cewar jami'ai, dubbai kuma sun jakkata, yayin da fashewar ta kuma yi ta'adi a gaba ɗayan unguwannin da ke babban birnin ƙasar. Yayin da ake ci gaba da fuskantar rudani a bakin iyakar Amurka da Mexico, gwamnatin Biden ta yanke shawarar zaɓar ci gaba da amfani da wasu manufofi masu cike da takaddama da suka ba da damar gaggauta korar baƙi masu neman mafaka daga Amurka. Manufofin da gwamnatin tsohon shugaba Trump ce ta aiwatar da su tun farko sun samo asali ne daga wani umarni na kare lafiyar al'umma da aka fidda a lokacin annobar COVID-19. Ba tare da ɓatan lokaci ba, ana duban takardun baƙi don a ta sake yarsu idan jami'an shige da ficen Amurka suka gano cewa ba su da ƙwararren hujjoji a takardunsu na neman mafaka. Wata shawara da ake yankewa ba tare da baƙin sun bayyana gaban wata kotu ba. Sai dai dokar ta fidda yaran da suka tsallako iyaka zuwa Amurka ba tare da ɗan rakiya ba. Komawa amfani da manufofin fidda baƙin cikin sauri na zuwa ne yayin da hukumomin Amurka suka ba da rahoton samun ƙarin kaman baƙi a bakin iyakar cikin 'yan watannin nan da ba a ga irinsa ba cikin shekaru 20 da suka gabata. Sai dai fadar White House ta ce an yi ƙari a waɗannan alƙaluman saboda baƙi da yawa sun sha yunƙurin sake shiga ƙasar, abin da ya sa jami'an tsaron iyaka suka yi ta yin karo da su lokuta da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja, Lieutenant General Jeremiah Husseini, mai ritaya, ya kaddamar da mambobin kwamiti na wata sabuwar kungiya ta jama'ar arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda yake nuni da cewar an raba gari tsakanin kungiyar ƙananan ƙabilu wacce aka fi sani da Middle Belt Forum. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tambaye shi ko me yasa sai yanzu aka ɗauki irin wannan matakin.
To yadda shugaban amintattu na kungiyar jama'ar Arewa ta Tsakiya Lieutenant General Jeremiah Timbut Useni mai murabus ya kaddamar da shugabannin gudanar da kungiyar kenan a karkashin architect Gabriel I Aduku a matsayin shugaban kwamitin gudanarwa shi kuwa Alhaji Abdullahi Oji shine mataimakin shugaba Bolaji Khalil shine babban sakatare na kasa sannan Honorable Audu Sule shine sakataren yada labarai ya shugabannin kungiyar kananan kabilu na Arewa Mark Amani yake kallon wannan yunkuri a yanzu
ni a nawa rai shine din tafiya ce irin ta gaskiya za a yi to bari dukkan manufar ta kasance guda daya sannan na biyu da shi shine ko da register ko ba register ko ma kundin tsarin Najeriya ta sani ko ba ta sani ba to ni nake tabbatar miki in Allah ya sa da gaske suke yi to gaskiyar magana to a rinka kira maza da mata kowa da kowa su san abin da ake ciki saboda haka ni ina goyon baya in zara akwai manufa mai kyau wanda kuma zai fito da mutane a cikin dangin bauta ko kuma makamancin irin abubuwan da suke faruwa a Najeriya yau ba wai wadansu ne za su je su shirya wani abun biyan bukatan kansu ba
to ko akwai kyakkyawar manufa ko aka san haka dai tsohon shugaban kungiyar matasan Krista a Najeriya Pastor Simon Doli ya ba da shawarwari da yake ganin za su zama ma kungiyar alƙibla
kar mu yadda dai wa'ansu daga wa'ansu yanki su shiga wannan kungiyar kuma su raba kanmu kuma su kawo mana shawararin da zai kawo rashin cutuwa a tsakanin mu a Arewa kuma su zama shugabannin kwarai masu yin gaskiya masu rike amana kuma da tsoron Allah roƙonmu shine wannan kungiya ya kawo mana haɗin kai ya kawo mana ci gaba a wannan yanki na North Central da kuma Arewa gabaki daya
shi ma shugaban amintattun kungiyar Lieutenant General Jeremiah Useni mai murabus ya ƙara jaddadawa shugabannin kwamitin cewa su dauki kansu a matsayin muryar wakilan jihohin su da mutanen su ya kuma bukace su da su binne bambance-bambancen su na addini ko kabilanci ko na siyasa domin hada kai don ci gaban jama'ar su Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ka Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya batun da ya shafi aure da zaman gida batu ne da ke daukar hankalin jama'a duk lokacin da aka ambato shi dalilin kenan da yasa dokar da karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya ta kafa ke ci gaba da daukar hankalin al'umma masu saurare da dama suna ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da lamarin da kuma tofa albarkacin bakin su kan yadda suke ganin doka za ta amfani iyali Dumana Dagaji daya daga cikin dimbin waɗanda suka yi sharhi kan wannan batu a shafin mu na Facebook yace gaskiya magana ba hana kayan aure ne kade matsala ba kayan daki da ake dorawa iyaye ƴaƴa mata shine babban matsala dan haka muna kira da hana kayan aure ma na daki baki daya Mamud Ibrahim Kori gare ka
kamar ya ungogo wai ya kake ganin duk da matsalolin doka nan da barista take fada a hannu guda kuma honorable yana ce mana su kwaye zuwa yanzu dai kulliya ta biya kudin sabulu ya kake ganin yiwuwar irin waɗannan dokoki da suka shafi sha'anin iyali
kasan yau shekara wajen 25 ko anan jami'anoni tsari wanda ake kirawa committee nan da za a gyara na social policy na Kano wanda ya hada aure irin waɗannan abubuwa sannan ba da daɗewa ba ba su fi shekara biyu ko uku da suka wuce ba sarkin Kano murabizi ya yi kokari na ƙara bujiro da wani abubuwa da ya shafi harkar aure a Kano to duk irin waɗannan abubuwan suka yi ta cin karo da junansu kamar yadda ake fada shine kalubalen da muke fuskanta fa shine watan ka san irin wannan tsarin mulki na Najeriya da aka yi shi cikin gaggawa duk ba ilakari da wasu abubuwa ba a cikin kuɗi wanda ya gagara gyarawa kullun duk wata assembly tun daga assembly ta 1 ta 2 ta 3 har nine assembly yanzu gashi muna assembly ta 9 ba wanda ba su yi attempt na gyaran tsarin mulki ba amma ya gagara kuma wannan din ba haka za a ita wannan kuwa ita yawo ita kashe kudi a je wancan jiha je wancan kaga da karshe ana zuwa wata sakara ɗaya sai ka ga gyaran tsarin mulki
tabarar da komai
kuma haka ake kuma haka za a ci gaba da yi akwai sensitive abu da ba za su tabba wanda kuskure an riga an yi shi tun baya tun da gaggawa akai kuma suna sanar suka yi wannan gaggawa domin a samu kai a cikin wannan halin da ake ciki shi yasa akai wannan gaggawa saboda haka doka abinda zamu ce a nan shi ne na farko muna yaba musu saboda kokarin da suke nasi gyara wasu abubuwa na rayuwa na al'umma musamman ma mutanen guma suna ganin akwai su abubuwa da suke damun su to amma dai ba za wannan ba zai nuna cewar abubuwan karbabbe bane wata hudu da suka gabata lokaci shi zai bayyana me zai faru dan mutane suna jin dokar da aka yi a Najeriya na karbata cikin farko ga bayan dan lokaci kadan wanda ma tsarin mulkin ya yarda da ita kafin ka ce kwabo babu ita ballanta ne irin wannan doka da take da sarƙaƙiya da yawan gaske
to iya za a yi dama tambayar shi ne iya za a yi sauran sassa su kula da wannan doka kuma su kula da irin wannan kurakuran watakila dan su ma suna da matsala irin tasu su amfani da dama irin wannan dan warware matsalar su
watan mutane ba ai warware matsala ga irin wannan ba sai da doka ba za a yi dokar amma lokaci shi ke zuwa ya taba da komai da yanayi da ci gaban duniya kamar nake gaya ma shine matsalolin duniya globalization na duniya shike kawo tafi da wasu abubuwa musamman wasu guraren wasu abubuwa suka zo sababbi sakarce su yanda ba su shirya ba kamar kasashen mu da ba su ci gaba ba muna da karanci na tattalin arziki al'umma ba su da wasu abubuwa da ya kamata su samu na rayuwa kafin su shiga wannan sai su tsantsama cikin wannan harkar to ci gaba kan same mu ba mu shirya ba saboda kankancewar da duniya ta zama a daki daya wancan ya shigo dakin yana da kudi kai ka shigo daki baka da koko kuma kaga yana cin abinci yana cin abinci ga ya an yasa an hado mar abinci da nama da miya da shirin kai ma yunwa kake ci kuma kana kusa da shi kuma abinci tilas ne sai ka ci saboda ka kokari kake kai ma ka hangiyo abin da wancan yake ci kai ma sai ka ci wannan ita ce matsalar mu to amma kai baka shirya ba amma ga wannan sabon wani sabon abinci ya zo kai ma kana so ka tana ka ci amma baka shirya ba sannan me yiwa ne duk zuwa akai kowa zuwa yi a cikin wannan dakin kowa dabi'arsa daban iyayensa daban me yiwa ne ma kalarsa daban saboda haka amma gashi gaba daya daki daya kuke kuma umarni iri daya kuke karba duk a cikin daki rayuwa iri daya kuke yi
haka menene mafita kenan tunda watakila kamar bayananka suna nuna dokoki irin wannan ba lalle su tasiri wajen canza al'amura
mutane ba za su ji dadin fadar haka ba amma gaskiya ita ce gaskiya za su yi tasiri na dan lokaci amma zuwa gaba gaskiya abubuwa za su zo su canja zuwa gaba abubuwa za su yi ja kawai dai sai dai a yi ba kokarin su
barsa akwai matsaloli na iyali ko muna so ko ba ma so batun tsadar tsadanta abubuwan nan da al'ada ta dawainiya suna zafafa matsalolin zamantakewarmu a mataki na iyali har ma da auratayya din ina san kin shayin shari'u da suka shafi abin da ya shafi tsadar rayuwar auren ko kuma wani abu na sabar ita can kuma kina cewa doka kamar yadda kamar bakin kula zo ɗaya da Yahaya Ungogo doka ba ta da wani tasiri kaci kuma lawaya kin ce sai dai a canja ɗabi'u ga alama canja ɗabi'ar wani abu ne wanda mai kamar wuya
to gaskiya ba shi da wahala canza ɗabi'un mutane idan har suka yarda za su
da za su nemi da za a nemi yarda shi ne magana ya za a yi
to daga tushe tarbiyya ake fara ta
to tarbiyya yanzu mutanen gumel sun yarda da masarautun su masu rike da sarautar su da mungwane da masu ilimi da waɗanda suke kishi sun taso da wani batu da suke so a canza amma watakila su ta mahangar su shine ta doka amma kuna cewa wannan ba lalle ya tasiri ba misali ballantana ma a nan tun ma ba lalle ya tasiri ba ballantana watakila a kai shi in lela ko a noma na adamawa misali a gabe za a yaya za a yi tunda dai matsalar nan ga ta nan kuma ta damu kowa
kamar yanzu ka ga misalin da nake baka yaya za a yi tun daga gida kyawawan ɗabi'unmu da muke da su mu dawo da su na farko na girmama juna mutunta junan
mu ta hanya
daga iyali ai dukkanin wata al'umma da ake ci gaba daga iyali take farawa daga mata daya da miji za su haifi ya yake miji kamar yanda dazu malam ungwaggo ya fada ya yadda shi namiji ne ya yadda ya dauki abin da addini da al'ada suka dora masa daidai da daidai ba sai wani ya shigo ya masa duka ba baya bukatar ta matarsa ta san cewa miji ne ta hanyar yaya kamar yanda na taba fada cewa mu a kasar Hausa ba ma kasar Hausa ba da kasashen Asia da yankin Africa gaba ɗaya mun dauki miji kamar wani abun bauta ne shine tarbiyyar da akai mana shine koyarwa miji yana rasa wannan a gafarce ni harshen da zan fada yana rasa wannan allantakar tashi tunda in nace ana daukan shi kaman Allah abun bauta nake daukan miji yayi daidai da abin da manzon Allah ya fada cewa da zan umarci wani yewa wani sujjada to da zan ce mace ce wa miji sujjada kuma a cikin alkur'anin Allah ya fada cewa ar-rijaluna daraja maza suna da daraja Allah bai tsaya haka ba sai ya ce me yasa aka ba su daraja saboda suna daukan nauyin sashen su yanzu sai kaga an yi watsi da wannan al-fara kaman a matsayina na member ta FIDA kullun cases din fiadan nan da cin zarafin mata sun ishe mu din me ya jawo an bar zamantakewar iyali da tushenta duk waɗannan abubuwan ba ma buƙatar dokoki saboda da mun already muna da su mu zo mu yadda zamu wa dokokin mu da'a mu bi su mu zo mu yadda cewar abin da ya ja mana matsala rashin biyayya ga waɗancan dokoki ne da muke da su me yasa iyayenmu da kakanninmu suka zauna lafiya saboda sun girmama doka mu yanzu karatu karatu babu ilimi yaya zamantakewa iyali take an watsar yaya jin kai yake a tsakanin iyali an watsar to in ku al'umma ta samu kanta a wannan dukkyawawan dokokin da za su yi ba za su zama na suna da tasiri
to ashe da sauran rina akaba nan gaba a cikin shirin bakin namu za su tsokaci akan waɗansu daga cikin shawarwari da ku masu saurare kuka bada a shafinmu na internet yanzu ta yamma da din bakin namu honorable Salisu Abdullahi Gumel da comrade Yahaya Shu'aibu Ngogo da kuma barista Amina Umar Hussein sai jagoran shirin Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Chibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
da haka muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
Cibiyar Daƙile Yaduwar Cututtuka ta Amurka ta CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa yanzu nau'in Delta ne kashi 93 cikin 100 na cutar COVID-19 da ke kama mutane a ƙasar. A jiya Laraba, Taliban ta yi Allah wadai da Amurka saboda abin da ta kira katsalandar Amurkar a Afghanistan ta hanyar yin tayin sakewa farar hula Afghanistan da ke da wata alaƙa da dakarun ƙasa da ƙasa mazauni waɗanda ta yi ƙungiyoyin mayaƙa su kai musu hari. Hukumomin Amurka sun gano dan sandan da ke aiki a ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka da aka cakawa wuka har ya mutu a wata tashar bus da ke wajen ginin ma'aikatar kwana ɗaya bayan da suka fara bincike akan mutumin da suka ce ya kai masa hari wanda shi ma ya mutu a wurin.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wajen hada shirin ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington Gundumar Columbia kuni lafiya mu kuma mutashi lafiya bis salam